بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana ɗalibai malamanmu wa gabaninmu da sauran ma'aikatan da kan salati mai albarka barkanmu da wannan lokaci a ranar 11 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Agusta 2026 daga wannan makaranta mai suna Umma Academy da ke nan a Chelsea a babban garin Kumasi a kasar Ghana inda muka haɗu don yi majunanmu nasiha sakamakon ziyara da muka kawo daga kasarmu ta Nigeria tare da ɗan uwa malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad Allah ya saka mishi alkhairi. Kamar yadda aka gabatar za mu ɗan yi wato taƙaitaccen jan baki da fassara da irin ta'alikat a cikin wannan littafi risala ƙanƙanuwa da take hannun wasu daga cikinmu mai suna Al-Aqidatur Rahabiyya wato aqida ta Ar-Rahabiyya. Wannan littafi mallafa wani malami ne mai suna kamar da kuke gani a cikin bangon littafin mai suna Abubakar ibn Qasim ibn Abi Bakar ibn Abdurrahman Ar-Rahabi malami ne a madhabin Hanabila wanda ya rasu a shekara ta 749 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani littafi da ya shahara da wani suna makamancin wannan littafin gado wanda yake ce mishi Matanul Rahabiyya, to ba shi bane wannan. Wancan Matanul Rahabiyya akan kuma ce kawai Ar-Rahabiyya wanda asalin sunan shi Bughyatul Bahith an Jumalil Mawarith na Malam Abu Abdullah Muhammad ibn Ali Ar-Rahabi, shi kuma ba Shafi'i ne in ba na manta ba, haka ne ko? Ya rasu 577 a gaba ma zamanin su dai ba. Littafi ne da ya shahara kwarai da gaske, dan karami mai baiti kamar 171 abu. Malamai da dama sun mai sharhi sun karantar da shi, Allah ya saka musu alkhairi. Wannan sunan su ne iri daya, shi wannan namu shine Abubakar Ar-Rahabi, Allah ya gafarta masa. Littafi ne ɗan taƙaitacce a kan aƙida ta Ahlussunna wal Jama'a. Yana da muhimmanci kwarai da gaske ko da yaushe a dinga nanata mu'taqad na Ahlussunna wal Jama'a, a yi ta karantar da abinda suka ƙudirce a littafi mabambanta. Lokaci ba zai bayu a yi doguwar muƙaddima ba, amma da inda aka ga littafi na Ahlussunna na aƙida Ahlussunna wal Jama'a wanda yake malamai sun yi itimadinsa, yana da kyau a yi ƙoƙari a ga an karanta shi, ɗalibai sun nakalce shi, ɗalibai sun haddace shi, an yaɗa abin da ke cikinsa na alkhairi. Saboda haka muka ga dacewar ba zai yi a baya wannan tafiya a gama ba tare da an yi wani wata jalsa da ta shafi aqida ba. A baya an yi, kuma yanzu ma insha Allah za a yi, a gaba ma ba za a fasa yi ba. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Za mu karanta doron matanin ne kawai. Doron matanin yana farawa daga shafi na 19. يذهب معي إلى الصفحة 19 حيث قوله بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما أنجو جم يو وابن دكي دينا شافك ترى حكومة شمك فتح مكرة إن شاء الله أتكلم أوي بما سنوى يجي بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله من رحمة من جن كي نكي فار ونن كراتو كون ربتو رب زدني علما, ya Ubangiji ka ƙara mana ilimi. Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka. Yace alhamdulillah almutafaddilu ala ibadihi bin ni'ami wal ala, godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda yake mabayinsa baiwarsa da ni'imominsa masu yawa mabambanta. Arrahmani bi khalqihi fi shada'id war raha, Allah wanda yake tausaya ma halittunsa a lokacin da suke cikin wahala, a lokacin da suke cikin wato sharholiyarsu da jin daɗinsu. Almustajibu li ibadihi almusrifi wal muti'i, wanda yake amsa ma bayinsa buƙatu daga cikinsu, wanda yake mabarnaci ma sai Allah ya amsa ma buƙatarsa, wanda yake mai da'a ma fi du'a'i sai Allah ya amsa musu gaba da Allah yana amsa addu'an dukkanin bayinsa har waɗanda ba sa biyayya ga dokokinsa saboda falalarsa da rahamarsa allazi hadana li sabili Allah ubangiji wanda ya shiryatar da mu zuwa ga wannan tafarki na addininsa wa khassana bi rasulihin nabiyil ummi khairul anbiya Allah ubangiji wanda ya kebance mu wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebance da aiko mana zababban annabinsa din nan wanda baya rubutu da karatu din nan wanda yake wato mafi alkhairin annabawa yana daga cikin baiwa da Allah ya mana da ya samar da mu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan baiwa ce ta musamman shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annabawa zababbe a cikin zababbun halittun Allah shugaban talikai gabaki daya saboda haka al'ummar shi tana dusanan wannan daraja daga darajarsa kamar yadda risalarsa take mafificiya littafinsa yake mafifici to haka al'ummarsa ba take samun wannan fifiko godiya ga Allah da ya mana wannan baiwa waja'alana min ummatihi Allah ya sanya mu cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dhalika al-fadlu min rabbina wa sayyidina wa khaliq al-ardi was-sama wannan falala ce daga Allah ba yin mu bane ba iyawun bane ba zaɓin mu bane Allah ubangijin mu mahaliccin sammai da ƙasa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la yace ina shaida cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shahadatan arju biha an yudkhilani rabbi daral asfiya shaidawa irin wanda nake fata ta zama sanadiyar da Allah zai shigar da ni gidan zababbun bayinsa wato aljanna kenan Allah ka san mu shiga wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzansa ikhtassahu min bainil anbiya'i Allah ya zabe shi a cikin annabawansa wa sharrafahu bis shafa'ati Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bashi darajar cewa shine mai ceto ranar alkiyama li fasdil qaba ceton da zai yi wanda asaladiyarsa za a yi wato hisabi shine ash-shafa'atul uzma ranar alkiyama za a tsaya cirku a rasa yadda za a yi ai ta neman ceto ai ta neman alfarma annabawa mabambanta daga Adamu zuwa Nuhu zuwa Ibrahim zuwa Musa zuwa Isa kowannensu ya gagara yin wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai ce dama ni ne zan yi wannan aikin kuma yaje kun Allah ya nemi alfarma kuma Allah ya saurare shi to wannan da daga cikin darajar da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita da yadda kowanne mahaluki sai ya shiga cikin wannan alfarma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa harramal jannata alal khalaiqi hatta yadkhulaha ummatuhu yudkhilaha ummatuhu al-ghurr hatta yadkhulaha kinon hatta yadkhulaha ummatuhu al-ghurr al-muhajjalun al-atqiya Allah madaukakin sarki kuma bai yadda wata al'umma ta shiga cikin aljanna ba har sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fara shiga kafin wata al'umma ta shiga aljanna duk da mu ne karshen al'ummomi amma mu ne farko wajen shiga aljanna Allah ka sa da rabon mu da mu da iyayenmu da malaman mu da sauran musulmi baki daya daga cikin kebanta da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummar sa su za su fara shiga aljanna al-ghurr al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama masu fararen fusaku wannan farin fuska wanda yake samuwa daga alula da ake kullun al-ghurr al-muhajjalun wanda kuma suke wato masu fararen kafafu wajen alula shima al-atqiya bayin Allah da suka ji tsoron Allah suka bi Allah cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kan ga wajen shiga aljanna Allah ka sanya mu a cikin su bayan wannan muqaddima sai malai yace amma ba'du bayan haka fa inna ba'da ikhwani wani cikin ƴan uwana wato wani ɗaliban ilimi ko wani aboki ko makamancin haka ko wani mai tambaya sa'alani ya mun fatawa masa bayani akan aqidata ahlus sunnati wal jamaa masa bayani akan aqidar ahlus sunna al jamaa al muslima ahlus sunna sune masu ban tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka tsayu a tsakatsaki wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wanda addinin su a ciki babu jafa'i babu gulubi babu bid'o'i irin na shi'anci ko rafidanci ko na wato gulatu sufiya duk wata bid'a ta akida ta mu'tazila ko khawarija sun guje mata suna nan akan aljadda akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su yake cewa ahlus sunnati wal jama'a yake to ka ina so ka karantar da ni wannan akida a takeice fa ajabtu sai na amsa masa ila zalika zuwa ga wannan abu da ya nema raja'a thawabi wad du'a na fata na samu lada da kuma fatan duk wanda ya karanta ya mana addu'an Allah ya saka mu da alkhairi wallahu almuwaffiqu Allah shike bada dace wal musta'an kuma shine ake neman taimako a wurinsa da wannan fiyonin tafan malami zaka ga cewa daga tambaya ne idan an tambaye su wani abu da maimakon tsaya iya bayani ga wanda ya tambayar sai su yi shi a rubuce saboda ƴan baya masu mura shine gashi ma muke samun wannan muriya a tsawon shekaru ana karanta littafin Allah ya saka mu rubutun da alkhairi yace babu ma yajibu i'tiqadu wannan babu zai mana magana akan abin da ya zama wajibi a matsayinka na musulmi zuciyarka ta kudirci wato ka yadda da abubuwan da za a faɗa a matsayinka na musulmi wajibi ne ka yadda da abubuwan da za a ambata a wannan babu wa huwa an ya'lama anna Allah wahidul ahad fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka sani cewa a ilmance ka san cewa Allah shi kadai ne ubangiji shi kadai ne mahalicci shi kadai ne abun bauta ba shi da irin sa tilo yake Allah ubangiji ne mai karfi da yafi karfin kowa da komai bai haifa ba kuma ba a haife shi ba ko ba yi da wani tsara ko kini ka san cewa Allah shine guda daya wanda babu irin sa shine mahalicci shine abun bauta shine wanda yake wato tilo babu irin sa kuma Allah bai haihu ba kuma ba a haife shi ba ba yi da mata ko da ko jika sannan kuma ba shi da wani sa'a ko tsaran sa qadimun azaliyun la awwala li wujudihi wala akhira li dawamihi Allah sarki ne wanda yake tun talatale yana nan la awwala li wujudihi farkon sa ba yi da farko wala akhira li dawamihi karshen sa ba yi da karshe laysa bi jismin Allah ba jiki ne irin jikin mutane ba wala yatasawwaruhu waham kuma tunanin mutane bai iya riskar yaya Allah yake wala yahduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wannan kalmomi na al-qidamu al-azalu da al-jismu malami suna cewa ba a kiran su da matsayin sifofin Allah amma wajen bayani babu laifi a yi amfani da su wajen bayanin wato Allah da yadda yake to a yi amfani da su amma ba za a kira su a matsayin sunayen Allah ko siffofinsa ba saboda sunayen Allah da siffofinsa ba a sanya wa Allah suna yadda kai ka tsammanta ko ka fahimta sai dai a kira shi da sunan da ya kira kansa ko sunan da manzansa alaihi salatu wassalam ya kira shi kuma yana da me yake faɗa a cikin addu'a bi kulli ismin huwa laka anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak sunan da Allah ya saukar a cikin alqur'ani ko ya sanar da bawansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din kenan ko kuma sunan da Allah ya killace a tare da shi bai ma sanar da kowa ba mayyazahu munazzahun an amaratil hadath Allah ya tsarkaka daga duk wata alama ta fararran abu duk abin da dan adam yake da shi to Allah ya tsarkaka daga irin shi kaman jin bacci kaman jin yunwa kaman bayan gari kaman bawali da sauransu duk wannan abubuwa amarat ne na al hadath na dan adam ko hadithu Allah ya nisanta daga su mun mutafarridun bil qidami ala kulli muhdathin Allah ya kadaitu da cewa shi yana nan tun kafin komai mausufun bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-aziz Allah ana siffanta shi ne kawai da siffofin da ya siffanta kanshi da su a cikin mabuwayin littafin sa al-Qur'ani kenan wa ala lisani nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khatamal mursalina sallallahu alaihi wa alaihim ajma'ina ko kuma abinda Allah ya ambaci kansa da shi ta a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikamakin annabawa Allah ya kara mai tsira da aminci shi da annabawa akwai sunan da suka bawa a cikin alqur'ani kala daban-daban sunayen Allah sun haura wajen guda 80 a wata kididdiga ma sun haura 100 kamar da Ibn Hajar ya ambata. Sannan akwai da suka zo a cikin hadisai basu zo a cikin Qur'ani ba, kamar sunan Allah Al-Jamil, inna Allaha Jamilun yuhibbul jamal, misali. Waɗannan sunaye da suka zo a cikin hadisai ingantattu da wanda suka zo a cikin Al-Qur'ani, doran matanin Al-Qur'ani, su ne ake itlaƙinsu a matsayin sunayen Allah da siffofinsa. Banda su ba a sa wa Allah wani suna ko wata siffa da bai kira kanshi da ita ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bai kira shi da ita ba, ko da kana ganin wannan suna ya dace da wasu siffofi cikin siffofin Allah ko wani aiki cikin ayyukan Allah, ba a yin haka da ka. Wa yurwa, yace kuma ana ruwaitowa kama jaa, a bada labarin wato sunayen kamar yadda suka zo, bila tafsirin wala takyif. In zaka karasa, in zaka faɗi sunan Allah, to ka faɗe shi yadda Allah ya faɗa, ko siffar Allah yadda Allah ya faɗa, cewa shi ne Ar-Rahman, shi ne Ar-Rahim, shi ne Al-Malik, shi ne Al-Quddus, shi ne Al-Salam, shi ne Al-Mu'min, shi ne Al-Muhaimin, shi ne kaza da sifatul khabariya, Allah yana da siffa kaza, yana da siffa kaza, ka faɗe shi yadda Allah ya faɗa, kar kai doguwar fassara, ko ka ce ga yanayin siffar. La madkhala lil aqli, ba a shigar da hankali a wajen ka, ce hankalinka ne zai fassara maka wani kiyasi ko kwatance da wani abu daban. Fi zalika, a cikin sunayen Allah, illa min jihatihi bi mannihi wa fadlihi, sai in fassara ta zo daga Allah ne cikin baiwarsa da falalarsa. In Allah ne ya fassara mana, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana, to sai ya fassara shi. Amma ba a shigar da san bayani ko fahimtar ka ta karan kanka, don wannan shi ke jawowa a fara inkarin sunayen, a fara kareta su, ko mutum ya shiga cikin wani abu daban. Wa huwa as-sami'u bi jami'il masmu'ati, al-basiru bi jami'il mabsurati, al-qadiru ala jami'il maqdurati, al-alimu bi jami'il ma'lumati, al-khaliqu bi jami'il makhluqati, al-muridu bi jami'il hawadith wal-muradati, al-haqqu ad-da'imu al-baqi al-mutakallim, الحكم الحكم في جميع المصنوعات. يجي الله شيني السماء شيني ميجي في جميع المصنوعات. يلا جن دع أبن دا أكيد جي. يلا الله يلا جن كومي دا أكيد فرتاوا كوم كارنشنسا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. منين وأخفى. يلا جن ما في كارنشي. أنت جهر بالكوني. فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى ما في كارنشن صوتي. عائشة تكي تشوى وانا ما تالي تزو تانا نيمان مفتاة كان زهاري تانا باين تايكي ناسنا مقانا دا نبي صلى الله عليه وسلم اتكين فرباتي يجي دابانا جابن تكي فدابانا غانيوا نسي عما الله ينا سمن بوكا ياجيت دي اتشي كار سمي الله قولا لكي تجادي لك كار سمي الله قول الذين قالوا إن الله خالي السلاسة دا سنن دي إرأيران سنساني الله قولي كسر كينا جن كون صوتي السر وأخفى. سنة الله البصير ينا غني لجميع المبصورات. دك أبين دعيك يغني الله ينا جنسا وانده سورا حل التباسة يغني القادر الله ينا دا إيكو دا زرتوا على جميع المقدورات أكن دك أن أبابا زرتوا دا فاروس العالم مسني لجميع المعلومات يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Sannan al-khaliqu, Allah shine mahalicci da jami'il makhluqat, dukkanin halittu manyan su da kananan su, sammai da ƙasa da ruwa da iska da duwatsu da mutane da aljanu da dabbobi da mala'iku da aljanna da wuta da komai, duka da cin Allah. Al-muridu, Allah shine yake da irada, yake jujjuyawa, yake ganin dama da jami'il hawadith da dukkanin abubuwan da suke faruwa, wal muradati da dukkanin muradoji. Al-haqqu, Allah shine al-haq, al-da'im, Allah shine al-da'im, al-baqi, Allah shine al-baqi, al-mutakallim, Allah shine al-mutakallim, duk wannan sunaye Allah ne. Al-haq, Allah shine gaskiya, al-da'im, Allah shine wanzaje, al-baqi, Allah shine madawwami, al-mutakallim, Allah shine mutakallim mai magana, al-hakam, Allah shike da hukunci fi jami'il masnu'at, game da dukkanin ababen halitta. Waɗannan sunayen musamman al-baqi da ad-da'im suna da zantuttuka da yawa a kansu game da shin sun tabbata ko ba su tabbata ba. Kamar yadda ya faɗi ƙa'idar da ya faɗa tun farko, cewa ana tabbatar da sunayen Allah ne waɗanda suka tabbata kawai. wanda suka tabbata a cikin Qur'ani ko suka tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A waɗannan kuma gungun da yawa akan tabbatar da su wanda ba zai yi ai tafsiri su a nan mutum da mun so mu takaita ne, amma dai za a yi isharar zuwa gare su cewa waɗannan an yi siyaga su ne daga wata siffa da aka gani. Haka al-mutakallim shi ma an yi siyaga shi ne daga siffar al-kalam. Akwai siffofi wanda suke siffofi ne ba su da sunayen siffofin sai dai siffar, to ba daidai ba ne a rakkaba siffar daga gare su sunan daga wato daga aikin, sai a tsaya iyayen da nasoshi suka tsaya la ilaha illa huwa, ba shi da babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi, wala rabba siwa, kuma babu mahalicci sai Allah, Allah shi kadai ne mahalicci, laysa lahu sharikun wala nadhirun wala mathilun, Allah madaukakin sarki laysa lahu sharikun, ba shi da abokin tarayya, wala wazirun Allah bai da mataimaki, wala mathilun Allah ba shi da kini wato irin sa wani Allah daban, wala nadhirun Allah bai da tsara sa'an shi, sa'a shi ne tsara met, wala bidda wala nidda wala zahirun Allah ba shi da abokin wato hamayya ko abokin jayayya sa'an nid wadid wato wani wanda yake ja'in ja da Allah, wala zahir ko wani wanda yake wato shine mai taimakawa Allah ya goyi bayan sa, laysa kamithlihi shay'un Allah babu wani abu irin sa, wa huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji kuma mai gani, munazzahun an as-sahibati wal aulad Allah wanda ya tsarkaka daga matar aure wal aulad da kuma ƴaƴa, wa kulli ma fihi naqsun wa fasad Allah kuma ya tsarkaka daga duk wani abu da zai iya kawo naƙasa ko wani fasadi a cikin zatinsa ko sunayensa ko rububiyyarsa ko uluhiyyarsa, Allah ya tsarkaka daga dukkan wani abu da zai iya zama wato zai kawo fasadi zai kawo naƙasu gare shi subhanahu wataala. Qaddara al-maqadira qabla an yakhluqa al-ibada, Allah ya kaddara abubuwan da za su faru tun kafin ya halicci bayi, dukkanin bayi Allah ya halicce su bayan ya gama rubuta kaddarorin da za su faru gare su, aina za a haife su, aina za su rayu, shekara nawa za su yi, wani arziki za su samu, mai za su ci, mai za su sha, rashin lafiyan kwana nawa za su yi, yaushe za su rasu, aina za a rufe su komai bitafsilin daqiq komai dalla-dalla, Allah ya riga ya gama tantance wato kaddarorin bayi, wa faraga mimma huwa ka'inun ila yawmil ma'ad, Allah ya riga ya gama wato da duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama, Allah ya riga ya gama tsara shi, sai dai kawai a ga yana faruwa lokacin da Allah ya so da yadda Allah ya so, kuma ba a da zalika da ma abin da zai faru bayan tashin alkiyama, fala yakunu fi jami'il makhluqati illa ma aradahu wa qadahu wa qaddarahu, babu abin da ke faruwa da halittu sai abin da Allah ya so, sai abin da Allah ya kaddara, sai abin da Allah ya zartar ya tsara, fa kullu ma yujadu min amalin, duk abin da aka gani na wani aiki au asarin ko na wani burbushi au riskin ko na wani arziki au ajalin ko na rayuwa na ajali au hayatin ko na rayuwa au mautin ko mutuwa au sharrin ko na sharri au khairin au sharrin na alkhairi ko na sharri au naf'in au durrin ko na amfani ko cutarwa au ba'atin au ma'asiyatin ko abin da aka yi na biyayya ko saban Allah au hidayatin au dalalatin ko shiriya ko bata bi qada'i wa qadri, yana faruwa ne da zartawa Allah da kaddarawarsa, a hata bihi ilmu, ilimin Allah ya kewaye da faruwan wannan abu, wa ahsahu kitabu, littafin Allah wanda hukumul kitab kenan ya kididdige abubuwan nan dalla-dalla, wa nafadat fihi bi mashi'atihi wa qudratihi, kuma an zartar da abin ne ya faru da mashi'ar Allah da kudrarsa, laysa li ahadin alayhi min khalqihi an yaqula lima kana kaza, wani cikin halittu bai da yancin ya tambayi Allah ko ya interrogating ya ce me yasa kaza ya faru, faman asabahu, wanda Allah ya bashi abu mai kyau, ya bashi lada, ya bashi falala, fa bi fadli, Allah yayi haka ne saboda falalar shi Allah din, wa minnati Allah ya haka ne saboda baiwarsa wa man aqabahu wanda Allah ya hukunta shi masa ukuba fa bi haqqi mulkihi saboda Allah ya isa yayi ne Allah ya kayya ya cancanta saboda sarautarsa da mulkin sa la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah a ce dan me yayi kaza amma su mutane da sauran halittu Allah yana tambayar su Allah ne yake da yanci ya tambaye mu babu da yanci mu tambaye shi mu ce me yasa yayi kaza laysa lil aqli fi dhalika madkhal wannan bigire na imani da kaddara to ba da hankali mutum zai dinga lissafi da hankalinsa tsura ba fa innahu khalaqa man arada li ta'ati Allah ya halicci wasu halittu da ya ga daman halittar su dan su yi masa da'a wa waffaqahu laha kuma sai Allah ya ba su gamdakatar suka dace suna da'a wa hadahu ya shiryatar da su zuwa ga da'a wa man aqabahu wa adalla man sha'a wanda kuma ya ga dama ya batar da su bi mashi'atihi da mashi'arsa wa hikmatihi da hikimar Allah zaka ba a tambaya Allah me yasa yayi suwa na kafirai yayi suwa na musulmai yayi suwa na ahlus sunna yayi suwa na yan bid'a ba a tambayan Allah game da haka kudararsa ce iradarsa ce hikimarsa ce tsarawarsa ce kaddararsa ce in Allah ya baka tawfikin ka zama mutumin kirki musulmi sai ka gode wa Allah ba dabararka bace kai ta gode wa Allah kana neman ya kara maka shari'a ya saka cika da imani karka dinga tunanin wayenka ne ko dabararka ne wanda daga Allah kuma ya jarabce su da barna ko bata ko kafirci ka sallama wa Allah da kudarsa cewa haka ya tsara musakhkhara man sha'a min khalqihi liman sha'a min khalqi Allah kuma ya ainihin wato sanya wasu mutane cikin halittunsa a kasan wasu halittunsa wa alzamahum ta'atuhu yace kuma dole su musu biya yasa wasu shugabanni wasu kuma mabiya yasa wasu mutane wasu dabbobi yasa wasu masu karfi wasu masu rauni yace kuma dole su musu biya yasa wasu mazaje wasu mata yace kuma wane ya ma wane biyayya duk wannan tsarin Allah ne shi ya tsara haka wa alzamahum ta'atuhu yatirsa samu su cewa su yi wa na sama da su biyayya wa subhanahu wa ta'ala amma yusufuna Allah ya tsarkaka ya daukaka daga abin da suke siffantawa wa ba ta ilaina muhammadan sallallahu alaihi wasallam bir risala sannan Allah madaukakin sarki ya aika mana muhammad sallallahu alaihi wasallama da sakon sa na alqur'ani da sunna ila kaffati khalqihi zuwa ga dukkanin halittu liyunqidhahum min al-jahli wad-dalala saboda ya tsayartar da su daga jahilci da kuma bata wa nasakha bi shari'atihi ma khalafaha min ash-shara'i ajma'in sannan Allah madaukakin sarki ya soke a shari'o'in da suka gabaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato addinin yahudu addinin christianity da sauran addinan annabawa da suka gabata Allah ya soke su ya ce to daga yanzu bai yadda ai addini da wannan a shari'o'in ba sai dai abu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'ala mu'jizatahu dallata ala sihhati nubuwwatihi alquran alazim sannan Allah ya sanya kuma mu'jiza mafi girma da za ta dinga nuna wato gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar annabtarsa shine wannan alqurani da muke gani wanda ya dade a duniyar nan tsawon shekaru bai canza ba ba a iya canza shi ba yana nan yadda aka saukar da shi gashi Allah ya sanya ya kimsa a cikin sa abubuwa na ban mamaki da na gajiyarwa da hukuncin komai da komai Allah ya sanya ya saukaka shi dan ambato Allah ya saukaka shi dan wa'azi wannan alqur'ani shine babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah madaukakin sarki ya bar mana shi dan mu ci gaba da wato bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi wanda shi wannan alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi barna ba ta zuwa mushi ta gaba gare shi ko kuma ta bayan sa tanzilun saukakke ne min hakimin hamid daga Allah ubangiji mai hikima mai kuma hamidin wato abin yabawa alladhi adana jam'ul fusaha am mu'aradatihi wannan qur'ani wanda jami'ul fusaha'i taron masu fasaha cikin larabawa wanda suka iya zance suka yi hikimar zance gaba ɗayan su sun kasa kawo irin sa. Wa aqarrahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi yadai ummatihi li baqa'i shari'atihi ila yawmil qiyama. Wannan Qur'ani wanda Allah ya tabbatar da samuwarsa da wanzuwarsa a tsakankanin wato halittu na al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan shari'a ta tabbata kuma ta wanzu. Qur'ani da muke gani gashi nan har yanzu Allah ne cikin hikimarsa ya yassare wannan al'umma ta ci gaba da karantarsa jilun ba'da jil, daga wata al'umma zuwa wata al'umma. Allah ne ya yassare mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a samu malamai masana al-Qur'ani da za su yi bayanin shari'a, a samu malamai mahadata al-Qur'ani da za su ci gaba da hadata da al'umma al-Qur'ani mai girma har ya kawo inda yake nan, kuma zai kai ƙarshen duniya har sai ran da wato za a rufe kofin tuba sanda za a dauke shi. Wannan saboda shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba da wanzuwa a cikin duniya, shi yasa hayin da ake yin musulunci yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi shi, yayin da sauran addinai ba su samu wannan gatan ba. Da haka sai addinin sai ya zama ya rikirkice bayan ɗan lokaci ba mai nisa ba. Wa ayyada zalika bima azharahu ala yadayhi min al-barahin al-bahira. Kuma Allah ya ƙara ƙarfafa gaskiyar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Qur'ani da ya zama babbar mu'jiza. Allah ya ƙara ma shari'ar ƙarfi wajen bayyana ta ala yadayhi, a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar min al-barahin al-bahira, da wasu hujjoji masu ƙarfi, wa dalalati al-bahira, da wasu hujjoji mabayyana. Wato bayan mu'jizar al-Qur'ani Allah kuma ya bashi wasu alamatun nubuwa da wasu mu'jizozi din, kan shiqaqil qamar, kamar tsagewar wata din nan da aka ambata a cikin ikramati sa'atu wa shaqqal qamar, wastinzalil matar, da kuma yayi addu'a yanzu Allah ya saukar da ruwan sama. Yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya Allah ka saukar da ruwan sama, sai ai ta ruwa har tsawon mako guda kamar da kiski hadisin Anas. Wa izalati dharar, sannan kuma da kawar da wata cutarwa. Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yayi mutum addu'a sai idan shi ya warke inda yana ciwo, yayi mutum addu'a sai bakin shi ya bude inda yana kurma, yau mutum addu'a sai kafashi ta miƙe inda yana guru. Allah ya ba shi wannan dama, ya ma ba shi abin da yafi wannan. Wa naba'il ma'i min baini asabihi, da kuma ruwa da yake fita a jikin yatsinsa, in an zuba ruwa a cikin wani daro ko kwaro ana so ruwan ya ƙara yawa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka hannun shi a ciki ya gauraya ya addu'a, sai ruwan ya ta ƙaruwa. Wa tasbihi al-hasa bi yadihi, da kuma tsakuwa dutse a hannunsa yana tasbihi, yana magana kamar mai rai. Wa kalamil baha'im lahu, da kuma dabbobi su magana da shi, kamar yadda raƙumi ya yi masa magana ya ce mai gidana yana cutar da ni, yana so ya yanka ni bayan na gama shan wahala da shi. Ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana, nabi ne mai raƙumi ya ce kar a yanka shi. Wa haninil jid'i ilayhi, da kuma misalin yadda kututturen dabino yake kuka saboda begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da yana yin huduba akan wani kututturen dabino. Wata rana sai wani mutum cikin wata mata cikin mutanen Madina ta sa ɗanta kafinta, yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabon mimbari, to da yazo zai hau kai sai ya ji wancan kututturen dabino yana ta kuka saboda yana takaicin yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai hau kansa wajen yin huduba ba. Wannan cikin alamatu abin nan ne annubuwa na tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Baihaqi ya rubuta littafi musamman akan haka, haka na Abu Nu'aym yace wa nahwi zalika, da kuma abu kwatankwacin wannan, kasirun mai yawa, mimma ustufida naqlu, abinda aka rawaito ta hanyoyi masu yawa, mustafida washtahara amruhu, wanda ya shahara a tsakankanin ɗalibai da malamai da masana da masu bincike da ma mu sauran gama garin mutane. Galibi duk mun san waɗannan labarai na ababen ban mamaki da suka faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke tabbatar da cewa lallai annabi ne shi manzo ne daga Allah, ba kuma mutum ne gama gari irin sauran mutane ba. Wal imanu qawlun wa amalun, hayyan da yana mana magana akan wato abubuwan da suke wajibi a kudirce su. Ahlus sunna wal jama'a muna kudirce cewa imani a kaulin faɗa ne da baki wa amalin da aiki da hannu da gaɓoɓi wa niyyatin da kuma tabbatarwa a zuciya. Wato kasancewar mun yi imani da Allah da manzansa da mala'ikunsa da ranar ƙarshe da imani da sauran abubuwa da ake ambata, to a cikin zuciyarka za ka kudirce, sannan bakinka ya furta kalmar shahada, sannan gaɓoɓinka kuma su yi aiki na biyayya Allah, aikin sallah da azumi da zakka da sauransu. Wannan su ne a'malul iman da sauransu. Yazidu wa yanqus bi ta'ati, imani na ƙaruwa idan aikinka na alkhairi ya ƙaru sai imaninka ya ƙaru. Wa yanqus bil ma'siyati, sannan kuma idan ka ja baya da aikin kirki ko ka zo kana yin aikin barna na saban Allah, sai imaninka sai percentage shi sai ya ƙasa. Kullu mu'minin muslimu, duk mu'mini musulmi ne. Walaysa kullu muslimin mu'minan, amma ba kowane musulmi ne mu'mini ba. Akwai musulmin da bai kai matakin imani ba. Wanda Allah ya ce qaratul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma tukunna dai walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kaga akwai wanda zai zama ya zama musulmi yana mataki na ƙasa, akwai wanda zai kai matakin imani ya kai mataki na tsakiya, sannan matakin ihsani. Amma da haka kowane mu'mini sai da ya wuce matakin musulmi sannan ya kai na mu'mini. Amma ba kowane musulmi ne kuma ya samu matsayin mu'mini ba. Amma idan an zo da ɗayansu daban yana iya ɗaukan ma'anar ɗayan. Wato ana iya cewa musulmi ya zama ana nufin haddan mu'minai, ko a ce mu'mini ana nufin haddan musulmi. Amma an kawo su guda biyu haka to suna ɗaukan wannan ma'ana ɗin. Da haka mu sani cewa ba duk musulmai ne matsayinsu da yake da dukkanin mu'minai ba. Ya ce wai za su ila al'abdu anil imani, in aka tambayi mutum game da imani a ce mishi a mu'minun anta am muslim, kai mu'mini ne ko musulmi, falyaqul, to ya ce amantu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, aw yaqulu mu'minun insha Allah. An tambayi mutum game da imani ya ce na yi imani da Allah, haka ce kai musulmi ne ko mu'mini, sai ya ce na yi imani da Allah, na yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na yi imani da mala'ikun Allah, na yi imani da littafin Allah, na imani da manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan saboda akwai qadiyya da ta faru tsakankanin wato malamai game da al-istisna'u fil iman. Mutum ya ce ana mu'minin insha Allah ko kokari ya ce haka, shin in ya ce haka ya sa shakka ne a cikin imaninsa ko ku ya bar wa Allah zaɓi, ya bar abin a hannun Allah. Malamai sun tattaunawa mai tsayi akan haka, wanda abin da ya tabbata daga manyan malamai irin su Al-Imam Ahmad ibn Hanbal shine ana iya cewa ana mu'minun insha Allah Hanabila kenan. Wasu kuma wanda ba mazhabinsu ba kamar Hanafiya, su kuma suna ganin faɗin haka kamar mutum yana nufin bai da tabbas kenan akan abin da yake faɗa. To haka ne malamai suke tattaunawa a wasu wuraren, har ta yi zafi da tattaunawa, ba nan ne mahallin tattaunawa ba. Amma dai wannan shine lubbul abin da zaka faɗa, kace ana mu'minun insha Allah ko kuma amantu billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli, ana iya faɗin duka wannan. Wa tasdiqu, da aka ce imani gaskatawa ne, wa an yusaddiqa billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli, shine ya gaskata cewa ya gaskata Allah, ya kuma gaskata mala'ikun Allah, ya gaskata littattafan Allah wanda Allah ya sauka wa annabawa, ya kuma gaskata su annabawan da manzannin, wa jami'i ma ja'at bihi rusul salawatullahi alaihim ajma'ina, ya kuma gaskata abinda manzanni suka zo da shi, Allah ya kara musu tsira da aminci ga bakidansu. Wa yu'akkiduhu, abinda ke kara wannan karfi cewa da gaske ne imanin mutum ya gaskata, al'amalu, zai a ganshi yana aiki da imanin, wal qiyamu bima waradat bihi shari'atu min qawlin wa fi'li, aga ya tsayu akan abinda shari'a Allah ta kawo na maganganu da ayyuka. Mutum bai cewa yayi imani kuma yake yin aikin imani, in an yi magana kuma yace imani a zuciya yake, imani ba iya zuciya bane, zuciya ce tushen shi, amma ana ganin shi a aikace a tare da bayi a cikin rayuwarsu da ayyukansu. والإسلام مبني على خمسة أركان ليس لها سادس مسلمشي أن جناشني أكن وتوسر كنّي قدابير ونن دباب نشدنس سنر كنّن دا أكسني أبنى الشهادتين الصلاة الصيام الزكاة وكما الحج ونن سنر كنّن يماني لا سادس ليس لها سادس باب نشدن فإذا رأيت آدم يقول idan ka ji wani ya ce buniya ala sittatin yace ai an gina imani akan rukunai guda shida an gina musulunci akan rukunai guda shida fa alam kasancewa annahu mubtada shi dan bid'ah akwai wasu da suka zo suka kara suka ainihin wato canza yadda aka sani game da rukunan addini su kara wani abu wannan su ne ce yan bid'ah rukunan imani sune shida amma rukunan musulunci biyar ne bal huwa khamsun yace rukunan biyar ne ga su ya kawo su shahadatu allahi ilaha illallah shaida cewa babu abin bautatawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma shaida cewa annabi muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa alaihi salatu wasallam wannan shine rukuni na nawa na daya wa iqamus sala rukuni na biyu shine tsayi da salloli na farilla guda biyar da aka sani na kowane wuni azhar al-asr maghriba isha asubai mutun ya tsayi da su kamar yadda shari'a ta tanada ya tayin su ala dawam wa ita'uz zakati da kuma bayar da zakka ga wanda Allah ya bashi dukiyar zakka sawa'un farin kudi ko kayan noma ko dabbobi wanda ake musu zakka yi musu zakka a lokacin da zakkar ta hau kai kuma a bisa fitar da abin da ya cancanta a fitar na nisabi na percentage da kuma baiwa waɗanda su aka ce a baiwa wannan to yayi zakka kenan shi ma rukuni ne wa sawmu ramadan da kuma yin azumin watan ramadana a duk shekara da an ga wata to kai azumi a matsayinka na musulmi rukuni ne cikin rukunan addinin musulunci wa hajjul baiti da kuma zuwa ɗakin Allah kai aikin haji a Makka manista ta ilahi sabira shi an sami shi rangwame shi ne wanda ya samu dama so ɗaya a shekara a rayuwar mutum shi ne yake wato wajibi na hajjatul islam da ya sauke farilla a cikin rayuwarsa wannan iyakacinsu su ne rukunan imani musulunci wal qur'an كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق ولا خالق قراني اورن اهل السنه والجماعه هو مغنر الله وان الله يسوكر ده شي زوا غا باون سا النبي صلى الله عليه وسلم شي قراني با حلتا بني با كو ما حلتي بني با كما ان انبياء سكي تشو حلتا بني منه بدا واليه يعود قراني daga Allah ya faro kuma zuwa ga Allah zai koma la hadithun wala muhdath ba fararri bane ba kuma wanda yake wato muhdath wanda yake jaddada shi bane wato yadda ka ganshi dinnan haka Allah ya yi magana da shi ya aiko malaika jibril da shi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah kuma ya karantar da sahabbai sai karantar da bayan su har aka kawo kan wannan zamani da ake ciki ba irin maganar mutane ce take muhdasa ba kaifa ma qur'a duk yadda kaje an karanta shi watuliya bisan da kaji ana tilawarsa wa kutiba inda kaga an rubuta shi wa hufiza inda kaga an haddace shi wato da wanda kaji ana karantawa da wanda kaji ana tilawarsa a sallah ko wajen sallah da wanda kaga an rubuta a cikin takaddu ko a cikin allo da wanda kaji makaranci ya haddace a cikin kwakwalwarsa ko zuciyarsa wa kaifa ma tasarrafa da yadda aka juya shi هو كلام الله عز وجل على الحقيقه ومغنى الله شي حقيقه مغنى الله شي كو كاجي شي ا باكين وني مي كراتو yana karanta magana Allah ce ba magana sa bace shi ko kaji shi an saka a cikin wani device ana playing to ana playing wato magana Allah ne ko ka gan shi a rubuta a cikin takardu ko an cewa da ya haddace duka sunan shi magana Allah baya canzawa daga magana Allah wa ayatu sifati wa ahadisu sifati tumarru kama ja'at in ghairi ta'wilin wala taqyifin nu'minu biha wa nakilu ilmaha ila qa'ilha ayatu sifat dan yana magana akan asifatul khabariya ayoyin da suka zo akan Allah ya daidaita a sama Allah yana sauka karshen dare Allah yana fushi Allah yana so Allah yana ki Allah yana da hannu Allah yana da ido Allah yana magana Allah yana da kursi Allah yana da al'arshi da ire-iren su wannan su yake cewa ayatu sifat wa hadisu sifat da su da hadisai da suka zo da wannan bayanai yace tumarru kama ja'at in an karanta su haka za a wuce ta kansu ne kamar yadda suka ba za a fara tunanin to wani irin kaza kuma ake nufi ya kuma za a ce Allah yana da kaza bayan mutane ma suna da kaza to ba a yin wannan wannan tafarki ne na yan bid'a yadda akan ta su za a wuce kawai min gani ta'wilin ba tare da murde ma'anar su ba wala takyifin ko kuma a ce ga yanayin yadda suke ba nu'minu biha mu ahlus sunna mun yi imani da abinda Allah ya faɗa mun yi imani da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa nakilu ilmaha ila qa'idiha sai mu ce hakikanin ilimin su yana komawa ga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa na'lamu anna afdalan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min hadhihi al-ummati ashabuhu radiyallahu anhum ajma'in ila al-muhajirin wal ansar kuma mu ahlus sunna mun sani mun yarda saboda mun karanta al-qur'ani da hadisi cewa mafi falalar mutane a cikin al'umman nan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune sahabbai wanda yace khairun nasi qarni sune mafi falala sahabban nan sun hada da al-muhajirin wal ansar mutanen makka da mutanen madina al-muhajirin sune sahabbai cikin ahlul bait da suka musulunta da sahabbai cikin sauran kabilu da suka musulunta din nan cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka yi kaura suka zo Madina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-ansar kuma sune wannan da suka karbe shi suka taimake shi suka ba shi wurin zama suka kare shi suka yi mishi duk abin da ya kamata na girmamawa cikin kabilun Aws da Khazraj wannan sunayen Allah ne ya kira su da sunayen da kanshi daga taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar Allah ne ya sa musu wannan sunayen ya kira su da sunan muhajirai ya kira su da sunan ansar to babu mutane masu daraja a duk cikin al'ummar dan adam bayan annabawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar su wa afdaluhum to suma a cikin su kuma akwai wanda suka fi wasu daraja al-asharatu alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil janna akwai wasu guda 10 wadanda rana guda nabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu cewa su yan aljanna ne musu bishara da aljanna wadanda su yake ci musu al-asharatul mubashshiruna bil janna ba su kada yake bishara da janna ba amma su ana hada su ne saboda hadisin su ya zo wuri guda wanda Nabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wata gona din nan ya ce ma wani ka tare mun kofa duk wanda ya zo karka bashi ya shigo sai ka ga mu haka zo aka ce wani ne Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka shigo ka ce ya shigo kuma ka ce ina mishi bishara da aljanna wani ne ka ce ya shigo ka ce ina mishi bishara da aljanna wani ne ka ce ya shigo ka ce ina mishi bishara da aljanna amma ina ba shi labarin cewa zai sha wahala a duniya haka kai kan guda 10 to wannan sune al-asharatul mubashshiruna bil janna ga sunan ajere Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhum ajma'in wannan guda goma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Umar al-Faruq radiyallahu anhu Usman ibn Nurayn radiyallahu anhu da Ali Abu al-Hasanayn radiyallahu anhu da Talha ibn Ubaidillah haka ne sunan shi ko Talhatul Khair da Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu an Az-Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa Sa'id ibn al-As radiyallahu anhu Sa'id ibn al-Amr sai wa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhum ajma'in wa lana sunan al-ashara wa afdalu hadhihi al-ashara a cikin goman nan kuma mabiya falala sune guda hudun nan Abu Bakr wa Umar wa Usman wa Ali yadda suke jere a halifancin su haka suke jere a wajen falalar su Abu Bakr sannan Umar sannan Usman sannan Ali duk yake wasu malamai suna da sabani tsakanin Ali da Usman amma jerar ta su haka shi yafi salama wa afdalul arba'ati a cikin su hudun nan kuma za a iya kare cewa Abu Bakr thumma Umar thumma Usman thumma Ali da za a ce waye kuma daya sai a ce Abu Bakr shine mafi falalar su gaba ki daya واجتمعت أصحابه على أن كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أحق الناس بالخلافة زمن ولايته. كما صحابنا نقبكي دا كما ذا الله صلى الله عليه وسلم صحابنا كتبت الدشوى هو ندايا أتكم ودنا ألوك تند أكباش هالي فانشي أمباش هالي فانشي نني على حال يأتي قوة تنتا أزامن ندايا هالي فانشي سينا بكر سندايا شيني shi ya fi cancanta sai na Umar a san da yayi shi ya fi cancanta sai na Usman a san da yayi shi ya fi cancanta sai na Ali a san da yayi shi ya fi cancanta dukkanin su sun cancanci su yi kuma sun yi da izinin Allah kuma sun yi iya abin da za su iya sun koma ga ubangijin su a lokuta mabambanta Allah ubangiji ya musu rahama ya kara musu tsira da aminci da yarda ya kara musu yarda ya kara musu rahama da falala waɗannan dukkan su su ne ake hadawa a ce al-khulafa'u ar-rashidun su hududun nan sai yake cewa